إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا كبركة مدى سادوا وأن يمشي نلا ربا يو أشرن ترى قوتا ذو الحجة هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو إلى اليهود دا أربعين دا كما شيكي ديدي لشاترا ga watan 8 shekarar miladiya ta 2020. Wannan haduwa ta mu ta musamman ce domin gabatar da wani muhimmin bayani wanda ya danganci sha'anin musulmi da musulunci, kuma yake da alaka da rukuni babba daga cikin rukunan musulunci, shine sallah, musamman kuma sallar juma'a. Kamar yadda sanarwa ta gabata, wannan zama namu za mu tattauna akan yawaitar masallatan juma'a, sunna ko akasi. Wannan zama namu insha Allah za mu tattauna akan batutuwa. Na farko akwai gabatarwa, na biyu akwai bayani akan sallar juma'a a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama, da kuma zamanin halifofinsa shiryayyu guda hudu, sannan da hikimomi da maslahohi da suke tattare da rashin yawaitar masallatan juma'a, sannan abu na hudu hukuncin yawaitar masallatan juma'a a wajen malaman musulmi, sannan abu na biyar irin barna da wato mafsada da za su da yawaitar masallatan juma'a ke haifarwa, sannan kuma batun halacci na ƙara masallacin juma'a idan akwai buƙatar yin haka, da kuma bayanin dalilan da za su halatta a samu ƙarin masallacin juma'a a gari guda ko a birni guda ko a ƙauye guda. Sannan abu na bakwai sune magana wato wasu tambihi ne guda biyar wadanda za su biyo bayan batun halacci din. Sai kuma abu na takwas sune maganganun wasu daga cikin malamai da fatuwoyinsu akan sha'anin yawaitar masallatan juma'a. Sai abu na tara shine kiraye-kiraye da za mu yi guda uku a ƙarshen wannan muhadara insha Allah. Kamar yadda kowa ya sani, babu wani addini a bayan ƙasa tun kafuwar duniya da ya zo da abubuwan da za su haɗa kan musulmi, su haɗa kalmarsu, su samar musu da fahimtar juna da ƙaunar juna da ƴan'uwantaka kamar addinin musulunci. Addinin musulunci, kamar yadda muka sani, ibadu da ya zo da su suna ƙunshe da abubuwan da za su ƙara wa musulmi haɗin kai, su ƙara musu soyayyar juna, su ƙara musu wato fahimtar juna. Zaka samu wannan a cikin ayyukan ibada, sawa'un waɗanda aka farlanta akan kowa ko kuma wanda aka farlanta fardu kifaya, wato ga wasu in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu. Za mu ga wannan yana fitowa ƙararar zahiri a cikin salloli biyar da aka shar'anta wa musulmi da za su yi a kullum, da sallar juma'a a sati sau ɗaya, da kuma sallar idi biyu wadda za su yi ta a shekara sau ɗaya, sannan kuma ga sallar jana'iza wanda ita ma salla ce da ake haɗuwa a yi ta, wanda fardu kifaya ce idan wasu sun yi sun ɗauke ma wasu, domin a bayar da haƙƙi na musulmi wanda ya riga mu gidan gaskiya ya rasu, sawa'un babba ne ko yaro, bawa ko mace, matuƙar da ya mutu yana musulunci. Sannan za mu ga waɗannan abubuwa da suke nuna haɗin kai da ƙarfi da soyayya da ƙaunar juna suna fitowa karara a cikin sha'anin aikin haji. Aikin haji wanda shi ma ibada ce daga cikin rukunnan musulunci da ake yin ta sau daya a shekara, wanda take hada ko mutane daga ko ina, kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce atuka rijalan wa ala kulli dabirin yatina min kulli fajjin amik. Za su zo mutane, za su zo a kasa, za su zo akan abin hawa daga ko ina, daga kowane guri wanda yake mai nisa, za su zo ya shahadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Wanda aikin haji a gurin ake ganin hikima ta musulunci tana fitowa karara, wacce take nuna haɗin kan musulmi, take daidaita kowa da kowa a gaban Allah subhanahu wataala, da mai mulki da wanda ake mulka, da mai kuɗi da mara kuɗi, da ɗa da bawa, namiji da mace, da fari da baki, daga ko ina sukan zama abu guda ɗaya a gaban Allah subhanahu wataala, suna maimaita kalma ɗaya, suna faɗar, suna yin aiki iri ɗaya. To duk waɗannan abubuwa suna nuna izzar musulunci ne, suna nuna kuma ƙarfin da musulunci yake da shi, suna nuna yadda musulunci yake ɗauke da abubuwan da za su haɗa ‘ya’yansa guri guda, wanda kuma yake nuna cewa lalle shi ne addini na ƙarshe. A bayansa babu kuma wani addini da za a kuma samu wanda Allah subhanahu wa ta’ala zai aiko wani annabi da shi. Inda a ce za mu ce za mu yi bayanin kowane ɗaya daga cikin waɗannan ibadu, kowace mu faɗi irin hikimomin da yake cikinta, da kuma maslahar da Ubangiji subhanahu wa ta’ala da hikima da yake sa a cikinta, to za mu ɗauki dogon lokaci muna bayani ba tare da mun kai ƙarshen abin da ya kamata mu faɗa ba. Idan muka duba sallar Juma’a misali, za mu ga sallar Juma’a tana ƙunshe da wannan maslahohi masu girma wanda sa malamai suka yi ta rubuce-rubuce a kan irin hikimar da take cikin sallar Juma’a, da ake haɗuwa duk sati a guri guda bayan liman guda a sauraron huɗu ba ɗaya a gabatar da ita, wanda idan muka koma littafin Hujjatullahi al-Baligha na Ad-Dahlawi Ahmad ibn Abdurrahim Ad-Dahlawi, za mu ga yadda ya faɗi asrar, sirrika da suke cikin sallar Juma’a da hikimomin da Allah subhanahu wataala ya ƙunsa a cikinta. To amma duba da yadda mutane suka yi sakaci, ko al'umma ta yi sakaci da wannan ibada wacce take da girman gaske, suka manta da hikimar da take ciki, ya sanya kusan ana so a kashe mata ruhinta, a kashe waɗannan maslahohi da waɗannan hikimomi da suke cikinta. Ya zanto maimakon ta ƙunshi wato abinda ake bukata ta ƙunsa, ta biya manufar da ake bukata a fito da ita a ƙarƙashinta, sai ya zanto an kawar da wannan. Wannan rashin wannan la'akari da aka yi, da kuma kawar da kai daga waɗannan hikimomi da za mu yi bayaninsu a nan gaba, shi ya jawo wato masallatai na Juma'a, za ka ga a ƙasashen musulmi ba a ƙasarmu kaɗai ba, ana ta buɗe su barkatai ba kan gado, babu tsari, ba tare da lura akari da hikimomin da ya sa aka ce a yi sallar Juma'ar ba, ba tare da akari da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da ita ba, hakanan khalifofinsa, ba tare da akari ma da yadda malamai na addinin musulunci suka yi bayaninta ba. Ta kai sallar Juma'a tana neman ta koma kamar sallar azhar, yadda sallar azhar za ka samu duk wani masallaci ana sallar azhar a ciki, za ka fito daga gidanka idan tafiya take, za ka ga masallaci ka tsaya kai sallar azhar ka tafi. To kusan ana son a maida sallar Juma'a ta zama haka, da kowa kusa da gidansa masallacin Juma'a ne, da ya fito ya sallar Juma'a sai koma gidansa, saboda haka abubuwa duk suka lalace ta haka. Hikimar da ake so a samar ya zanto babu ita, abin ya ƙara tsamari ma kusan a waɗannan lokuta, bayan mun yi ta ganin yadda ake ta azarbabi wajen buɗe masallatan Juma'a ba kai ba gindi ko ina, duk wani masallaci da ake haɗu ana sallah da tantantarsa, kawai sai ka waye gari ka samu cewa Juma'a ake yi. Waɗanda suke jagorancin abin ba su tsaya sun yi tunanin me yasa aka ce ayi Juma'a ba, me hikimar sa ayi Juma'ar, ya dace anan ai juma'a nan ko bai dace ba sai kaga cewa an bude masallacin juma'a har ta kai abubuwan abin ya kara muni musamman a wannan lokaci da aka samu barkewar wannan annoba ta COVID-19 da sanarwar da aka samu daga wasu shugabanni cewa ai sallar Idi a masallacin juma'a sai wasu suka yi amfani da wannan damar kuma sai suka rikidar da masallatan nan nasu kanana suka mai da su masallatan Idi wanda kuma in ba a yi da gaske ba to kuma sun zama na Idin kenan kada ka dauka wai suna yin wannan ne saboda wata larura yanzu ta larura ta kawo za su dawo su cigaba da yadda aka sani a je musalla a yi salla a'a za su mayar da harabar masallacin ko kan titi ta koma wajen sallar Idi kaga ita shi ma sallar Idin da hikimomin da suke cikin sa shi ma gaba ɗaya a kashe shi to wannan ganin yadda al'amura suke tabarbarewa ya zama dole a fito a yi mutane bayani hakikanin me ake nufi da wannan ibada wace hikima ce take ƙarshen wannan ibada ya musulunci ya tsara ta a farko ya sahabbai suka fahimce ta ya kuma suka yi da hikimomin da suke cikinta da kuma tsawatarwa da malamai suka yi ta yi a baya can da kuma malamai na wannan lokaci namu da wannan zamani namu akan wato jan kunne akan yawaitar masallatan juma'a barkatai ba tare da ka'ida ba a sallar juma'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka ce sallar juma'a tana ɗaya daga cikin sallolin da suke nuna haɗin kan wannan al'umma suke ƙara kusanto da zukata wuri guda sukan ƙara sa fahimtar juna tsakanin musulmi a sukan sallar juma'a tana daga cikin ibadu da suke taimakawa akan albirri wa taqwa aikin alkhairi da aikin taqwa da ambaton Allah da addu'a to kasancewarta da wannan matsayi dole ne ya zanto tana da kyakkyawan tsari da aka gudanar da ita a kansa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da zamanin sahabbansa musamman halifofinsa shiryayyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sallar juma'a na yin ta aure guda ne shine masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam anan kawai ake sallar juma'a hakanan abin ya kasance a zamanin al-khulafa'ir rashidin musamman halifofi uku wanda suka rayu a cikin garin Madina suka yi mulkin su anan Abubakar da Umar da Usman sai cewa sayyidina Ali daga baya shi ya koma Kufa a can ya ci gaba da gudanar da sha'anin mulki haka gabanin sa halifofi guda uku duka sun rayu a cikin garin Madina nan ne babbar hedkwata ta daular musulunci to kuma har suka gama mulkin su anan dai masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai masallacin Madina a zamanin shine masallacin juma'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masallatai a Madina ba wai babu ba akwai masallatai na khamsu salawat da ake yi kamar yadda muka gani a hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa duk wata unguwa a samu masallacin juma'a hadisi ne sahihi na Aisha radiyallahu ta'ala anha amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur wa antu shay wa antu tayyib wa tunazzaf cewa annabi ya yi umarni duk unguwa wata kabila da take zauna a wata unguwa su samu da masallaci su kuma kula da masallacin tsarkake shi su tsabtace shi saboda haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina akwai masallatai a cikin unguwanni ko in ce inda kabilu ko wace kabila takan samu masauki ne guda su zauna a nan gurin to kamar yadda Abu Dawud a cikin littafin Marasil ya rawaito da kyakkyawar salsala daga Bukair ibn Abdullah al-Madani Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj al-Madani tabi'i ne yake cewa a Madina akwai masallatai guda tara Bukair ibn Abdullah ba sahabi bane amma kuma tabi'i ne da yake zai rayu a Madina saboda haka zai san waɗannan asar din waɗanda zai gaggani ce masa wannan masallacin guri kaza ne wannan masallacin na gari na guri kaza ne to saboda haka shi yake ba mu labarin cewa a Madina akwai masallatai guda tara wanda ba na juma'a ba na khamsu salawat akwai masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda in aka yi Bilal ya kira sallah duk mutanen da ke kewaye Madina cikin Madina sukan ji kiran sallarsa amma sukan yi sallolinsu a masallacinsu sukan ji kiran sallar Bilal amma kuma sukan yi sallolinsu wato salloli biyar a masallacin su. Suka ce masallacin da yafi kusa shine Masjidu Bani Amr ibn Mabzul min Bani Najjar. Masallacin Bani Najjar wanda san su sune akhwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wato dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren uwar mahaifiyarsa. So akwai masallaci anan, haka nan akwai Masjidu Bani Sa'ida, shi ma nan masallaci ne. Akwai Masjidu Bani Ubayd, nan ma masallaci ne. Akwai Masjidu Bani Salima, shi ne wanzu wanda ake kira Masjidu Qiblatayn, shi ma masallaci ne. Akwai Masjidu Bani Rabih na kabilar Bani Abdul Ashhal. Akwai Masjidu Bani Zuraiq. Akwai Masjidu Bani Jafar. Akwai Masjidu Aslam. Akwai Masjidu Juhaina. Yana shakkar na tara haka yake koko ba shi bane. Almuhim dai abinda zamu kula cewa akwai masallatai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kanana wanda ake salloli biyar a cikin su, amma kuma ba a sallar juma'a a cikin su. Gaba daya mutanen waɗannan ungwanni duka sukan taru su yi salla ne ta juma'a a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ma su ba, hatta ahlul awali. Akwai al-awali wanda su ne kauyukan da suke wajen Madina, a tsakanin su da Madina kan yi tafiyar ma tazaran mil 6, mafi kusan su shine mil 2 zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mafi nisan su ne mil 6. Akwai ruwaya da ta zo da mil 8 kamar da Ibn Hajar ya ishara zuwa gare ta. In ta inganta kaga kenan akwai ma wadanda tazaran su ta kai mil 8 tsakanin su da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma dukkanin su sukan gangaro ne su zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi sallah ranar Juma'a, duk da akwai masallatai a inda suke, amma suka rufe waɗannan masallatai, ba a sallah zahar a cikin su a ranar, ko ba a sallar Juma'a a cikin su, za a taho a yi sallar Juma'a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda zai tabbatar maka da wannan shine hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga nana Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Nana Aisha take cewa kanan nasu yantabuna yawmal juma'ati min manazilihim wal awali fayatuna fil ghubari yusibuhumul ghubaru wal araq fayakhruju minhumul araq fa'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum huwa indi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum li yawmikum hadha. Take cewa mutane sukan zo daga gidaddajin su, sukan zo juma'a daga gidaddajin su, wasu ba sukan zo daga awali al-awali cikin ungwannin da suke wajen Madina, sukan zo duk sun yi kura saboda tafiyar ƙasa, saboda tafiyar ƙasa duk kura ta bude jikin su, sun yi gumi, saboda haka sai ya zanto wannan gumin yana tsatsafowa daga jikin su. Sai kuma mutumin da ya kura yayi gumi kuma babu shakka watakila zai rika wani hamami musamman in ya zauna cikin jama'a. Sai wani mutum daga cikin su ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tatahhartum li yawmikum hadha, ku rika yin wanka saboda wannan ranar, wato in za ku zo ku rika yin wanka. Wannan hadisin yana nuna cewa ka'id zahirin sa ya nuna cewa mutanen al-awali ranar juma'a sukan zo masallacin Annabi ne, tabuna al-jum'ata min manazilihim wal awali, al-awali kamar yadda muka faɗa ungwannin da suke wajen Madina. Hatta waɗanda suke Zulhulaifa, Zulhulaifa shine Abiyar Ali, inda ake miƙatin mutanen Madina yake, duk wanda ya tafi Umara ya san daga masallacin Annabi zuwa Zulhulaifa ya san tazarar da take tsakanin wannan guri daga inda ake abin da miƙatin mutanen Madina. To hatta waɗanda suke nan wannan unguwar suna tahowa ne masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi sallah, wanda tsakanin su akwai mil wajen 6, amma sukan zo ba sa yin sallar Juma'a inda suke. Kuma hatta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abubakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, ɗaya daga cikin fuqaha'ul Madina, ya umarce su, ya sake jaddada musu umarni da su da mutanen Quba da wasu kananan garuruwa da suke nan, cewa yake cewa da su la yujammi'u, cewa kar su ce za su bude masallacin Juma'a. Wa an yashhadu al-jum'ata bil madinati fi masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yana cikin musannaf na Abdul Razzaq, yana cikin musannaf na Abdul Razzaq ibn Hammam as-Sana'ani. Saboda haka hatta a lokacin tahabi ai haka abin ya ci gaba, ba sa yin juma'a a can. haka to sahabbai su ma suka kasance duk nisan gidan sahabi to baya tsayawa ango sai sallar ko ce za su bude masallacin juma'a tunda shi sahabi ne ya zama liman anan abin da kamar da yanzu aka ga wani dalibin ilimi mai fahimta a anguwa ba masallaci to sai ce to ga wani a bude masa masallacin juma'a ko masallacinsa na khamsu salawat bai zai sana ba za a rikidar da shi kuma na juma'a ba to su ba su yi haka ba sukan taso su zo masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama ga abdullahi ibn rawaha ash-shahid abdullahi ibn rawaha tsakanin gidansa da masallaci annabi bilbi ne amma a kafa yake dabuwa lokacin juma'a ya zo masallaci ayi sallah da shi kai har ta kai ma kamar yadda yake cikin musannaf ibn abi shayba har ta kai wasu waɗanda suke nisan da suke da shi da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a in suka zo sai dai su kwana ba zai yi su koma a ranar ba saboda nisan da suke da shi wannan duk yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama bai ta umarni a yi ta bude irin wannan masallaci barkatai a ko ina ba wanda kuma an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma khayyira baina amrayn illa ikhtara aisharahuma ma lam yakun ithman duk abin da za a ba annabi zabi tsakanin abu biyu dukkanin su sun halatta to zai zabi wanda yafi sauki matukar ba saban Allah bane wanda kuma wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya dasa a cikin wannan addini da nasoshin sa yuridu Allahu bikum al-yusra wallahu yuridu Allahu an yukhaffifa ankum so haka saukin wannan bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam to kowa ya sallar juma'a inda yake ba ko a bude masallacin juma'a su yawaita sai ya zanto duk ya bari suna tahowa wannan ta sa Imam Malik Imam Dar al-Hijra ya iyakanci tazarar da zata wato juma'a zata wajaba akan mutum koda akwai tsakaninsa da masallaci wannan tazarar ta kai yace duk wanda tsakanin shi da masallacin juma'a yake kwatankwacin mil uku ko kwatankwacin haka to dole ya zo masallacin juma'a wato nisansa da masallacin juma'a mil uku bai zai sarraya masa da wajabcin juma'a ba wato yayi hujja ne da yadda waɗannan sahabbai mutanen al'awali suka kasance suna zuwa masallacin juma'a duk daga tazarar da suke tsakanin su da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauke musu juma'a ba to shi yasa Imam Malik yace to akalla tazarar da ta wato za ta kasance wato akalla mil uku tsakanin mutum da masallaci yana wajabta masa ya zo masallacin kamar yanda Ibn Wahab ya ruwaito daga Imam Malik yana cikin al-Istizkar na Ibn Abdul Barr yake cewa naji wasu daga cikin malamai suna cewa kanan nasu fi zamanin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanziluna min al-awali mutane a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna gangarowa daga al-awali yashhaduna al-jum'ata ma'a Rasulillah suna halartar juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal'awali min al-madinati ala thalathati amyal aw nahwi dhalik yace al-awali kuma unguwannin da ake kira al-awali tazarar su da Madina wato cikin garin Madina mil uku ne ko kwatankwacin haka kamar yadda muka faɗa Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujalladi na biyu shafi na 28 zuwa 29 ya ambaci fifikon tazarar da take tsakanin al'awali da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafi kusancin awali zuwa ga Madina shine mil biyu mafi nisan ta kuma shine mil shida to haka nan al'amarin ya ci gaba har lokacin al-Khulafa'ur Rashidin kamar yadda muka ambata abinda zai nuna maka cewa har zamanin Khulafa'ur Rashidin haka aka ci gaba da yi mutanen awali ba sa yin juma'a inda suke tallar su tawowa suke yi su baro masallatan su su zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi sallar juma'a akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi daga Abi Ubaid Maula Ibn Azhar yake cewa shahidtu al-Eid ma Uthman ibn Affan فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له أبو عبيد مولى ابن أزهر يكي تشيوناها لارتسل العيد تعلد عثمان ابن عفان وتوأزام ننسى kamar yadda aka sani cewa shugabanni su suke jin salloli musamman sallar Idi, sallar Juma da sallar Idi. Haka sayyidina Usman ya ja su sallar Idi ranar Juma'a, wato an samu hadewar Idi da Juma'a. Fa kana zalika yawmal Juma'a, yace wannan kuma ya faru ranar Juma'a. Fa salla qabla al-khutba, yayi sallar Idi kafin khutba. An san cewa sai an yi sallah ake yin khutba ranar sallar Idi. So yayi mana sallah kafin khutba. To a cikin khutbar sa sai yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane. Inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi aidani. Shi wannan rana ce da Idi biyu haɗu ya haɗar muku, kun samu Idi guda biyu a cikin sa, wato ga ranar Idi da kuma ranar Juma'a wanda ita ma ranar Idi ce. Faman ahabba an yantazira al-jum'ata min ahli al-awali falyantazir. To wanda yazo daga nesa daga awali yana son ya shira sallar Juma'a, to ya tsaya ya jira, wato za in mun ka zo yin Juma'a sai mu yi tare da shi. Wa man ahabba an yarji'a, wanda kuma yake so ya koma gida, faqad azintu lahu, na bashi na masa izini ya koma gida. Kaga wannan karara yana nuna cewa anan suke sallar Juma'a, ba unguwannin su ba. Tunda unguwannin su suke sallar Juma'a, me yake nuna cewa ya bashi izini ya koma gida? Kaga anan yana so ya nuna musu akwai sauki, wanda zai yi Juma'a yana iya tsauna a Juma'a, wanda kuma zai Juma'a bai koma gida ba sai ya dawo Juma'a ba. An sauke masa wannan nauyin dawowa ya Juma'a, saboda zai zando da wahala kamar yadda muka ce zara a tsakanin su, kuma yawanci a ƙasa suke zuwa kamar yadda muka gani a hadisin Aisha, za su yi kura su yi budu. To a ce ya zo ya yi sallar Idi da shi, kuma ya koma yin wanka ya dawo, akwai wahalarwa. Saboda haka sai ya zanto ya ba da izinin cewa wanda zai zauna har sai an yi Juma'a, to sai ya zauna ya jira, muka yi Juma'a sai ya koma. Wanda kuma yake son ya koma gida, to na ba shi izinin ya koma. To kaga dai wannan yana nuna cewa har zamanin Sayyidina Uthman, wanda shi ne khalifa na uku, wanda daga shi sai Sayyidina Ali, wanda shi kuma bai zauna a Madina ba. Kaga mutanen dai wajen Madina duka tattarowa suke zo Madina su yi sallah, ba masallatan su suke rikidarwa su mai da su masallatan Juma'a ba. To hakanan waɗanda masu haban da suke wajen Madina su ma sun kiyaye wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda suke komin tazararsa ba sa buɗe masallacin Juma'a a wurin, sukan gangaro su ƙara so su shigo babban masallacin gari su yi sallah. Anas ibn Malik yana zaune a wani guri da ake kira Zawiya, gari ne ko ƙauye ne wanda yake nesa da Basra, wato tsakaninsa da Basra Allah akwai farsakhi bi shine mil shida, tsakaninsa da Madinatul Basra akwai tafiyar mil shida. To kamar yadda Ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin Al-Musannaf, yake cewa Sayyidina Anas yana zaune a nan, amma idan ranar Juma'a ta zo sai ya gangaro ya zo Basra, ana yake sallah, baya tsayawa bai buɗe sallar Juma'a a inda yake ba. Hakanan Abdurrazzaq Sana'ani a cikin Musannaf ya rawaito daga Sulaiman ibn Musa, yake cewa Muawiya ibn Abi Sufyan Asham kenan ya kasance yana kiran mutane, yad'u an-nasa ila shuhudul jum'ati 'ala al-minbari bi Dimashq. A Dimashq yakan kira mutane cewa a rika zuwa sallar Juma'a, ya qulu ashhidul jum'ata ya ahla kaza, yana kiran mutanen ƙauyuka, ya ku mutanen ƙauye kaza ku rika zuwa Juma'a, ya ku mutanen ƙauye kaza ku rika zuwa Juma'a, wa ya ahla hatta yad'u ahla fa'in. Da alama wannan gari Fa'in gari ne yana dan tazara tsakaninsa da Dimashq, yana tazara sosai. To har ta kai ma su ma cewa yake ku zo Dimashq, wato ku shigo cikin gari Juma'a. Wa ahlu Fa'in, shi Sulaiman ibn Musa yake cewa su kuma mutanen Fa'in, hina idhin min Dimashq ala 24 milan, da yake tafiyar ba kadan bace tsakanin su da Dimashq mil 24, kaga tafiya ce wacce ke ba kadan ba. Yakan ce ashhadu al-jum'ata ya ahli Fa'in, ya ku mutanen Fa'in ku halarci ashhadu al-jum'ata, ku halarci Juma'a. So shahir wannan ya nuna cewa an fi so a tattaru guri guda, ba a son a rarrabu a sallar Juma'a. Muawiya da yana iya cewa kowa a gina masa masallacin su a inda yake kawai su tsaya su yi sallah, amma sai zanto kiran su yake cewa su taho su hadu guri guda don su yi sallar Juma'a. Hakanan Abdurrazzaq Sana'ani a cikin musannaf ya fitar da ruwaya daga Abdat ibn Abi Lubaba yake cewa Mu'adh ibn Jabal kana yaqumu ala minbarihi, ya kasance yana zama akan yana tsayawa akan minbarin sa. An san cewa Mu'adh ibn Jabal bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Sham ne a can ya rasu, to yakan tsaya akan minbarin sa yace ya ahla qurada wa ya ahla damira, ya ku mutanen qurada ya ku mutanen damira, wasu kauyuka ne wasu alkaryu ne guda biyu daga cikin alkaryun Dimashq, ihdahuma ala arba'i farasikh, dayan su tsakaninta da wato da garin Dimashq akwai farsakhi hudu, farsakhi hudu ga ga majan bili goma sha biyu, wal ukhra ala khamsa, da kuma tsakaninta da abin akwai bil goma sha biyar, ana khamsa farasikh uku sau abin nan biyar sau uku ya zama sha biyar kenan. Yake cewa innal jumu'ata lazimatkum wa alla jumu'ata illa ma'ana, cewa juma'a ta kama ku kuma ba za ku yi juma'a ba sai tare da mu, wato kaga bai ce ku tsaya inda kuke ba mu zo a buɗe muku dan karamin masallacin ku zanto masallacin juma'a, sai ce ku taho nan kuma ba ku da juma'a sai tare da mu. To wannan ita ce sunnal amaliya, shi yasa malamai suka ce wannan tawatur ne amali, kamar Ibnul Mulaqqin a cikin Al-Badrul Munir, Ibn Hajar a cikin At-Tamyiz ko At-Talkhisul Habir, Al-Albani a cikin Irwaul Ghalib, dukkaninsu sun kai kai cewa wannan tawaturi ne amali, wani abu ne da aka yi ganganku a kansa a aikace wanda yake nuna haka ake yin juma'a. Cikin abin nan littafin sa Al-Ajubatun Nafi'a, kamar yadda karshe za mu karanta maganar Sheikh Nasiruddin Albani, ita wannan shi ne wato abin da ya tabbata a aikace daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga aikin sahabbai. Shi ya sa wasu suka yi hujja, wato malamai da yawa suka yi hujja da wannan as-sunnal amaliya, wannan sunnar ta aikace, suka yi hujja da ita akan haramcin yawaita masallatan juma'a a gari guda ba tare da bukata ba, suka yi nasi akan cewa wannan hujja ce da take nuna baya halatta a yawaita bude masallatan juma'a a guri guda a gari guda ba tare da wata bukata da ta zanto tilas sai an bude masallacin ba. Ibn al-Munzir Abubakar Ibn al-Munzir a littafin sa Al-Awsat fi Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf a ciki mujalladi na 4 yake cewa kad ihtajja ba'd man qala bi anna al-jum'ata la tusalla illa fi makan wahid min al-Misr li anna an-nas lam yakhtalifu anna al-jum'ata lam takun tusalla fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi al-khulafa' ar-rashidin illa fi masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa wadanda malaman da suke ganin cewa a gari guda ana san hadu maguri guda ne ai sallah ta juma'a ba a san an rabu, ce domin mutane lam yakhtalifu, yana nufin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai basu saba ba cewa annal juma'a, domin malamai basu saba ba cewa annal juma'a lam takun tusalla fi ahdi rasulillah, bai zanto ana sallar juma'a ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin khulafa'ur rashidin illa fi masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai a masallacin annabi. Wa yu'attaru sa'irul masajid, duk sauran masallatai sai a rufe su, duk sauran masallatai kaga wannan yana nuna maka cewa akwai wasu masallatan amma rufe su ake yi. Wa fi ta'tilin nasi salata fi masajidihim yawm al-jum'ati li salati al-jum'ati wa ijtima'ihim fi masjidin wahid abyanu al-bayan bi anna al-jum'ata khilafu sa'iri as-salawat, yace to rufe masallatan da mutane suke sallar rulle a cikin su ranar juma'a don su tafi sallar juma'a su kuma hadu a guri masallaci daya, yace wannan bayani ne karara wanda yake nuna cewa ita sallar juma'a ba kamar sauran salloli take ba, kuma wa annal juma'ata la tusalla illa fi makanin wahid, ba a sallatar juma'a sai guri guda. To haka nan At-Taqiyyuddin As-Subki a cikin littafin sa Al-Ittisam bil Wahid Al-Ahad fi iqamati juma'atayn fi balad, wannan littafin yana cikin fatawan Subki wanda dan sai tattara daga baya, a cikin wannan littafi ibn taqiuddin as-subki yake cewa wadhahirul fi'l al-mustamir zahirin wannan aikin da ya dore ya doge tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam adamu ta'addud yana nuna ba daidai bane wato a yawaita masallatai li muhafazati man qaddamna ala al-ityan ilayha min bu'd saboda mun ga waɗanda muka yi bayanin su a baya sun zanto suna kula da cewa ba sa wato sukan zo daga guri mai nisa domin sallar juma'a lokacin da zamanin sayyidina Umar aka yi futuhat aka bubbude garuruwa musulunci ya shiga kasashe garuruwa daban-daban aka samar da burane daban-daban a zamanin sayyidina Umar ya rubuta wa abinan gwamnoninsa waɗanda suke kula da wasu garuruwa kamar wanda yake Masar gwamnansa a Kufa da gwamnansa a Masar abinan a Basra ya rubuta musu takarda kowanne yana gaya masa cewa kowace kabila a inda suke zaune su samar da masallacin khamsu salawat duk wata kabila inda take samu masallacin khamsu salawat amma ranar juma'a idan ranar juma'a ta zo to dukkanin su gaba daya su taru a masallaci guda su yi sallar juma'a kamar da yake cikin Ibn Asakir Tarikhu Dimashq da Ibn Asakir bi sanadaini jayyidain kyawawan sansala guda biyu daga Ata Ibn Abi Rabah yake cewa lamma ftataha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu al-buldan lokacin da Umar ibn al-Khattab ya bude wasu garuruwa kataba ila Abi Musa al-Ash'ari wa huwa ala al-Basra sai ya rubuta wa Abu Musa al-Ash'ari takarda a lokacin yana kula shine kamar gwamnan Basra ya'muruhu an yattakhidha lil jama'ati masjidan yace to ka samar da sallar masallacin sallar jami'i wato a cikin gari ka samar babban masallaci da za a riƙa sallar jami'i a ciki wa yattakhidha lil qaba'il masajid sannan kowace kabila a duk inda take zanto suna da masallacin su fa idza kana yawmul juma'ati amma idan ranar juma'a ta zo indamu ila masjidil jama'a to duk su hadu su tattaru a masallacin babban masallaci fa shahidul juma'a su halarci juma'a wa kataba ila sa'ad ibn abi waqqas wa huwa ala al-kufa mithl dhalik haka ya rubuta wa sa'ad ibn abi waqqas lokacin yana gwamna a kufa haka ya rubuta amr ibn al-as yana gwamna a masar haka ya rubuta umara'u ajnad ash-sham wato komandojin yaki da suke sham yake cewa da su Allah ya tabaddu ila al-qura kasu koma su bar garuruwa su koma kauyuka al-qaryu wa yatrukul mada'in su bar cikin garuruwa su zauna a cikin garuruwa wa an yattakhidhu fi kulli madinatin masjidan wahidan duka wani gari su yi masa masallaci guda wala yattakhidhu lil qaba'il masajid kama ittakhadha ahlul kufata wa ahlul basra amma kada kowace kabila a yi mata masallaci domin ita sham kamar gari guda take tun farko ba kamar sauran su kufa da basra da masar ba wanda daga baya wato musamman kufa da basra wanda daga baya aka kafa su ita sham daman can akwai ta saboda haka ce su gaba daya da zama to kowane abin da masallaci guda ke gare su kamar misir ce guda daya to shine yace wa kana nasu mumsikina bi amri Umar wa ahlihi to wannan tsarin da sayyidina Umar ya zo da shi mutane suka ci gaba da zama akan sa kamar yadda Ata ibn Abi Rabah yake fada to haka aka ci gaba a duka garuruwan musulmi duk wani gari guda zai zanto akwai masallacin juma'a guda alƙarya zai zama akwai masallacin juma'a guda daya koda kuwa akwai masallatai da ake khamsu salawat abin haka yayi ta tafiya har zuwa ƙarni na uku wato shekara 300 bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin khalifa al-abbasi al-mu'tazid billah wanda an haife shi a shekara ta 242 ya rasu shekara ta 289 to shi wannan shine farkon wanda ya fara gina masallacin juma'a sama da guda daya a cikin gari guda a cikin bagadaza shine farkon wanda ya fara yin haka kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya ambata a cikin tarihinsa, za ga wannan a cikin tarikh Baghdad tahqiqin Bashar Awad mujalladi na farko shafi na 428. To wannan ya nuna cewa wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da khulafa ar-rashidin ita ta miƙe ta ci gaba da wakana a kasashen musulmi. Ba a yawaita masallatai a gari, masallaci gari guda ne, sai abin nan duka ƙauyukan da suke kefi suna zuwa su yi sallah ne anan, sai lokacin al-khalifa al-mu'tadil billah a cikin karni na uku shine ya fara samar da masallaci. Duk da haka wasu malamai su yi magana akan cewa masallatan da aka samu a Bagadaza an same su ne bisa bukata, domin akwai ruwan da yake raba tsakanin wannan bangare da wancan bangare. Saboda haka in ana so da ƙaran bangaren a zo masallaci nan sai an haura ruwa. Saboda haka akwai mashakka, akwai wahala. Saboda haka aka buƙaci a yi musulmancin masallaci a can ta yadda ba sai sun tsallako ruwa ba. Shi yasa Imam Shafi'i duk da yake tsanantawa dan ka karanta littafinsa cikin Kitabul Umm za ka ga cewa duka sallolin da muke yi kusan ba mu da sallar Juma'a, sai dai mu je mu azhar. Magana sa kawai masallaci ɗaya ne, in aka yi sallah to duk wanda suka yi sallah daga baya ba su da sallah, saboda ka sallar su batacciya ce, sai dai su je su azhar. To amma ka ce ya zo Bagadaza ya gani amma bai magana ba. To wasu suka ce wannan yana nuna cewa ya yadda, wasu suka ce a bai magana ba, yana nuna ya yadda ba, ai yayi magana cewa ba a yi. To dan kasancewar wasu sun yi bai ce musu komai ba, a zahiri bai fito yana inkari ba, ta yi saboda ba zai iya canzawa ba. Idan ya zanto shugabanni su suka yi wannan, kaga ba yadda zai iya canza abin da suka yi, don haka ba lalle ya yi magana ba. To wasu kuma suka ce a bukata, wannan tana nuna cewa ko shi kenan idan akwai bukatar da za ta sa a samar da masallaci saboda wahala, to babu laifi a samar. To da wannan ne su malaman Shafi'iyya suka yi kokarin takhrijin abinda Shafi'i yake faɗa a littafansa da kuma abinda ya ga ana yi a Bagadaza bai yi magana ba. Sai maganar hikimomi da maslahohi da suke cikin takaita yawaitar masallatan Juma'a. Wato rashin yawaitar masallatan Juma'a, a zanto masallatan Juma'a ba su da yawa, akwai hikimomi da maslaha da suke cikin wannan. Shari'a ba ta yi wannan ba sai dan ta tabbatar da waɗannan maslahohi da waɗannan hikimomi. Duk wanda ya tsaya ya dubi wannan abu da shari'a ta yi zai ga cewa lallai akwai hikima, akwai maslaha, kamar sauran ayyuka ne na ibada da shari'a ta zo da su. Za ka kowane aiki da aka ce a yi, za ka duba sai ka ga cewa akwai hikima da ta sa aka ce a yi wannan abu. Sawa'un ka fahimce ta yanzu ko baka fahimce ta ba, amma dai ba zai yiwu a ce Allah yana ya shar'anta abin da babu hikima a cikinsa ba, saboda yana daga cikin sunayensa Al-Hakimu. Saboda haka af'aluhu la tanfakku an al-hikma, bayan aikin da babu hikima a ciki. Don haka shari'a in ta zo da abu to za ka samu akwai hikima da ta sa a yi wannan. Shi yasa malamai da dama suka yi ta bayanin hikimomin da suke kunshi a cikin samar da masallacin Juma'a guda, ko kuma inda bukata ka su yawa, wato dai su zanto daidai bukata. Akwai hikimomi a cikin haka. Taqiyuddin Subki ya yi ishara zuwa ga wasu. Hakanan za mu gani a cikin littattafai kamar Ad-Durar Saniya fil Ajubati Najdiyya, na littafin da ya kunshi fatawoyi da littattafai na malaman Najd, wanda Abdulrahman ibn Muhammad ibn Qasim ya tattara. Hakanan za mu gani a cikin littafin Uyunur Rasa'il wal Ajubati ala al-Masail na Al-Sheikh Abdul Latif ibn Abdulrahman Al-Sheikh. Hakanan za mu gansu a cikin fatawar Lijnar Da'ima kashi na farko, mujalladi na 8, da kuma fatawar Rasa'il na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma a mujalladi na 16. Da wasu littafai da dama wanda suke ishara zuwa ga hikimomi da suke kunshi a cikin takaita yawaitar masallatan Juma'a. Daga ciki akwai koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, da koyi da khulafa'ur rashidin, yadda muka yi bayani cewa a zamanin su masallatan Juma'a guda ɗaya ne wanda duk sati musulmi sukan haɗu domin su yi wannan sallah ta farilla. Don haka ya takaita masallatan Juma'a koyi ne da wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Yawaita masallatan Juma'a babu dalili, to wannan kuma saba wa sunna ce. Sannan akwai haɗa kan musulmi da haɗa kalmar su guri guda, wanda aka sani cewa duk sanda ya zanto musulmi suna haduwa akan wani aiki iri daya, to zukatan su sun fadu akan kan aikin alkhairi. Sannan akwai kuma awqul uns, wato akan beba kewa duk yadda zaka shiga cikin wata damuwa in ka shigo ka gaure da ƴan uwanka musulmi, duk inda ka duba kaga ƴan uwanka musulmi da da watakila in ba irin nan ba ba za ka hadu da su ba, wannan zai saka ɗeba kewa kuma za su taimaka maka wajen yin wannan ibada. Sannan akwai tafaqquh ahlul islam ba'dhi min ba'd, musulmi za su koyi ilimi daga sashi daga sashi, wato irin nan za ka ga wani abu wanda zai sa ko ka yi tambaya, ko ka ga wani ɗalibin ilimi ya yi wani abu wanda zai baka sha'awa ka yi tambaya, za ka za a sami ilimi sosai, ce ɗaliban ilimi za su haɗu su rika sallah a masallaci guda, to babu shakka za a samu wani abu na ilimi a tsakanin haɗuwar nan tasu, fiye da a ce kowane ɗalibin ilimi masallacinsa gare shi, saboda ba za su haɗu ba. Saboda haka akwai yaɗa ilimi ta hakan. Sannan daga cikin hikimar akwai tahsilul fadl bil kathra, duk sanda a masallaci masallata suka yafi yawa, to lada yafi yawa, inda zaka je kai sallah da masallata da yawa, ladan ka sai yafi wanda zaka kai sallah da masallatan da ba su kai yawa ba. Wannan ya tabbata cikin hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Khuzaima da Ibn Hibban suka ruwaito daga Ubay ibn Ka'b, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah. Annabi yake cewa lalle sallar mutum tare da wani, wato su sallah su biyu, azka min salatihi wahdahu, tafi sallar sa shi kadai alkhairi, tafi sallar sa shi kadai lada. Sannan wa salatuhu ma'ar rajulaini, yayi sallar sa tare da mutum biyu kuma, azka min salatihi ma'ar rajul, tafi su sallah su biyu. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah, duk sanda suka yare yawa to haka nan abin zai fi soyewa gurin Allah. To ashe kaga in ya zanto musallatai na Juma'a ba a daddatsa su ba a gutsul da su ba, za a rika samun cikowa a masallaci, wanda ladan da za a samu a wannan sallar Juma'a tafi a yadda za a samu masallaci babu sharashara ba mutane. So haka ladan zai zanto akwai karanci. Saboda haka idan har akwai masallacin da aka fi cika, to sallar ka ta Juma'a a cikinsa sai ta fi lada akan ka je wani dan masallaci kut wanda yake cikin dan lungu mutanen da suke ciki ba yawa. Sannan abu na shida akwai igazatu a'da'il islam, wato akwai kusata makiyan musulunci yayin da za su ga dandazon musulmi a guri guda, ce lalle alama ta cewa musulmi suna nan da haɗin kansu ba su rarrabu ba. Sannan abu na bakwai akwai al-ish'aru bi hujjatil qiyadati bainal muslimin, ya nuna wato haɗin kan shugabanci na musulunci, wato musulmi sun haɗu akan wani shugabanci guda ɗaya kuma zukatansu sun zan tare da juna, kuma sannan wannan zai ƙara tabbatar da ƴan uwan takar da ke tsakaninsu, kuma zai sa su ƙara fahimtar junansu, su taimakawa junansu akan ayyuka na alkhairi. Duk sanda za a samu haɗuwa a guri guda, to babu shakka alama ce ta cewa za a samu haɗin kai na shugabanci. Sanda wani abu ya taso tunda har an yarda an shugabantar da wannan akan sallar Juma'a, to babu shakka za a iya samun haɗin kai wajen gudanar da wani abu tare. Sannan akwai tauhidu masdarit tawjihi wa taqribu, maimakon ya zanto a kullun an sani sallar Juma'a tana kunshe da huduba, huduban nan akwai fadakarwa, akwai nasiha, akwai jan hankali. In ya zanto an wawwatsu, to sai zanto an samu rarrabuwar kai, wanda wani abu in ya taso kaji wancan ya faɗi daban, wannan ya faɗi daban, wannan ya faɗi da ruɗa mutane. Amma in ya zanto akwai wani guri guda wanda shi yake hada ku, to zai zanto an samu wato kusancin wato wata magana guda ɗaya wacce ita ce za ta zanto faɗakarwa da jan hankali ga mutumi duk sanda wani abu ya taso. In kuma sun zanto sun fi ɗaya, ba su da yawa, to abin da zai zamo suna kusa da kusa, maimakon a ce abu yana da yawa sosai. Sana abu na tara, ma yahsulu bi kathratil muslimina wa ijtima'ihim ala al-ibadati wa at-ta'min khalfa al-imami wa adh-dhikri dubura as-salati wa dhajijihim bid-du'a'i bima yakunu aqrab ila al-ijaba. yayin da ya zanto musulmi sun hadu a guri guda suna ibadar wannan ibada ta sallah, sannan kuma idan aka yi karatu Fatiha duk su hadu su ce amin, su yi zikiri bayan sallah, wani abu in ya taso su yi hadu su yi addu'a a irin wannan guri ana cewa amin, babu shakka wannan zai fi sa addu'a su ta karbu, don ba san cikin su wane ne Allah subhanahu wataala adalin zai karba addu'an nan ba, sannan kuma zai fi sa haiba da nutsuwa a tare da mutane. Sannan abu na goma shine ihtisabul ajri ila Allah bi kasratil khuta ila almasajid, ya zama masallatai ba su da yawa, to kaga duk yadda kake da nisa to zai zanto ladanka yana yawa, sannan ka tashi kai tafiya mai nisa kamar yadda waɗannan sahabbai suka ga tafiya mai nisa, wannan duk taku da kai kana da lada kamar yadda yazo cikin hadisi, za a baka lada, za a ɗaukaka ka darajarka, kuma za a kankare maka laifinka. To duk wannan yana daga cikin almuhasin da almasalih da suke tattare da wato rashin yawaitar masallatan juma'a gari. Za mu ga daga cikin maganganun da Taqiyuddin Subki yayi a risalarsa al-Ittisal bil Wahid al-Ahad, yana cewa wa min mahasin al-Islam ijtima'u al-mu'minina kullu ta'ifatin fi masjidihim fi as-salawat al-khams, yana daga cikin kyawawan abubuwan da musulunci yazo da su shine mu'minai kowace jama'a, wanda bangare na jama'a a salloli biyar su hadu a masallacin su yi sallah, sun masjima'u jami'i ahli al-balad fi al-juma'a, sanan duka yan gari kuma in juma'a ta zo su hadu su yi sallah, thumma ijtima'u ahli al-balad wa ma qaraba minha min al-awali fi al-idain, sanan kuma in idi yazo yan gari da waɗanda suke wajen gari kauyukan da suke gari duk su ga gaba ɗaya su gargado su hadu su sallar idi a guri guda dai ta hasulal ulfatu bainahum, dan su saba da junan su, wala yahsulu taqatu'un wala tafarruq, ba za a samu rarrabuwar kai tsakanin su ba, fattafriqu bainal mu'minina min adarr shay'in yakunu, rarraba kan mu'mini babban al'amari ne wannan mafi cutarwa, falijtima'u da'il ila ittifaqi kalimatul muslimina, dan haka su hadu su rika sallah tare, babu shakka wannan abu ne da zai jawo hadin kan musulmi, wa ziyadatu ala alwahid la dhabta laha, in aka ce ayi sama da daya to guda nawa za a yi, dan shi yana ta magana cewa ayi daya, to in aka ce kana iya kara sama da daya to nawa za a yi, babu kaida kenan, faqtasara ala alwahid, haka sai shari'a ta tsaya akan guda daya, wa hadha fil juma'ati la yashqu, wannan ba zai zan abu mai wahala ba a juma'a saboda abu ne sau daya a sati, bi khilafi baqiyati salawat, sabanin salloli biyar aka ce za a rika haduwa a guri daya to zai zanda wahala, an yi azhar ka da kai la'asar ka ko ba kai magruba ko ba kai isha'i asuba ka tafi zai zama da wahala, sabanin juma'a sau daya ne a sati, bi khilafi baqiyati salawat ila fi masajid al-mahal, sunan aka ce kowace unguwa zan to suna da nasu masallacin, fanzur ila qawlihi ta'ala, ce ka dubi maganar Allah da yake maganar allazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, ce wa tafriqan bainal mu'minin, ka dubi wannan kalma da rarraba tsakanin mu'mini, kaifa ja'alahu min as-sifatil muqtadiyati li hadmi masjidid dirar, ala sanya rarrabuwar musulmai dukan sallah a guri guda su rarrabu, ya sanya shi daga cikin dalilan da za su sa a rusa masallaci, to irin wannan magana tashi al-muallimi yayi irin ta a cikin risalar sa falsafatul a'yad wa hikmatul islam, tana cikin majmu'u athar dinsa da mujalladi na 17, a ciki yake cewa qad ra'at ash-shari'atu al-islamiyyah al-ijtima'a 'ala ghayati ma yumkin, shari'ar musulunci ta yi la'akari da abinda zai hada kan musulmi zai hada su guri guda gurgurdan iko, ce fa shari'at al-jama'atu fi as-salawat al-khams li ahli kulli qaryatin aw mahalla, aka shar'anta salloli biyar ga kowane alƙarya ko kuma unguwa, wa shari'a taqdirul masajid, aka shar'anta karanta yawan masallatai wa tawsi'uha da kuma faɗaɗa su, hatta la yazida adaduha ala qadri alhaja, hayya zanto kada sun wuce bukata, fa yakunu zaidu ka masjidid dirar tafriqan bainal mu'minin, kaga wannan yana magana ma masallatai khamsu salawat, ke cewa tunda da shi masjidul dirar ba wai akan juma'a bane gaba ɗaya masallatan khamsu salawat ne, ce to su ma ka a yawaita su don aka yawaita su to zan su zama kamar masjidul dirar kenan wata tafrikan bainal mu'minin da Allah ya faɗa thumma shuri'atil jum'atu liyajtami'a ahlu kulli madinatin fi masjidin wahid sannan sai aka shar'anta juma'a dan mutanen kowane gari su hadu a guri masallaci daya walidhalika lam yujawwiz ba'd al-a'imma ta'addud al-juma'i fi al-balad al-wahid wa in ittasa'a wa bata al-masjid shi yasa wasu daga cikin limamai ba su halatta yawaitar juma'a a gari guda ba ko min girman garin ko da ko masallacin garin yayi kadan kamar imamu shafi'i ba yadda da wannan hakanan al-malikiyya hakanan al-hanabila bal yajibu ala al-muslimina tawsi'u al-masjid walau ila amyal wajibi ne idan yayi kadan su fadada shi koda zai kai miloli zai kai mil bila adadin wa hadha huwa al-muwafiq lis sunnah muallimi yace wannan kuma shi ya dace da sunna wa amalul qurun al-ula shi ya dace da aikin mutanen farko ma'attisa'il muduni wa kasratin nas tare da garuruwa sun fadada mutane sun yawaita wa huwa al-muwafiq lil hikmati al-ishtima kuma wannan shi ya dace da hikimar hada kan mu'mini guri guda thumma shuri'a al-eid al-ijtima'i a'amma min al-jum'ah sannan kuma sai aka shar'anta eid wanda shi kuma zai hada mutane da suka fi juma'a yawa hatta shuri'a fi ikhraj an-nisa har ta kai ma aka ce mata ma a fitar da su da manya da kanana kai hatta matan da suke al'ada kamar yanda aka sani wa ba'd al-a'imma yara anna al-eid farida wasu daga cikin limamai malamai suna ganin eid farilla ne thumma shuri'a al-hajj sannan kuma aka shar'anta hajji liyajtami'a fi mawdhi'in wahid jami'ul muslimina saboda dukkan musulmi kuma ko ina a duniya su haɗu guri guda to kaga akwai hikima a ciki to wannan kadan daga cikin hukumomin da malamai suka ambata dangane da takaita yawan masallatai a gari rashin takaita masallatai ko yawaita masallatai rusa waɗannan hikimomi ne kamar yadda zamu zo mu yi bayani insha Allah a zama na gaba duba da cewa lokacin da muke da shi ya ƙare kuma abinda muke so mu faɗa ba mu gama ba don haka zamu takaita abinda muka samu yanzu anan sai kuma insha Allah sati mai zuwa a daidai irin wannan lokaci zamu kammala abinda ya rage a cikin wannan maudu'i mai muhimmanci kwarai da gaske saboda hadarin da yake cikin sa da kuma yadda aka yi sakaci akan sa matuƙa da gaske abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.